cikin wata sanarwa da babban bankin Najeriya CBN ya fitar a wannan makon ya ja hankalin jama'a game da hadarin karuwar ayyukan kamfanonin kuɗi waɗanda ke sama da fadi da kudaden al'umma inda suke fakewa da saka hannayen jari su kuma ninka karin kuɗin ga mutanen da ke shiga harkar. Naji ta bakin wani da ya taba fadawa tarkon har ya rasa makudan kudade. Gade ta bakin Usman Bello.
Wallahi kuwa na taba fado cikin tarkon su. Har ma ta kusan miliyan 1 wato sun zo wurin su ce wai akwai wani kungiya da in kaje ka sa kudin ka sai mun haka kawai na dauka miliyan 1 na basu. To daga cece dai har yau ban samu wannan kudin ba. Haka na rabu da su. To gaskiya ina kira ga gwamnati tarayya su duba wannan abun daidai a yi sayan da za a yi mataki a tsada irin wayannan ayyuka da masu mugaye suke aikatawa.
Ko a kwanakin baya kungiyar Kristoci ta Najeriya kan ita ma ta bi sawun yan kasar wajen bayyana damuwarta game da yanda waɗannan mutane ke damfara marasa karfi mabiyanta kamar yanda Reverend John Hayap ya karin haske.
Mun samu irin wannan rahoto daga membobinmu daban-daban sun nuna mana don da farko mutane cikin jahilci suna tunanin abinda gwamnati ta yadda da shi sai suna zuwa karban bashin su tunda kuma baka wahala ba sai ka cika paper ba za ka download wani application ne sai ka cika rahoton ka ko kuma labarin game da kai sai a baka kudi nan take. To da mun yi bincike sai mun gane wadannan kungiyoyin ko kuma kamfanonin yaudaran mutane suke sata ma zance suke shi yasa kungiyar mu take kuka take ce gwamnati ta yi wani abu. A ba da sauki zamu ce zamu iya bin kowa da kowa mu ga mu shiga shi ba amma idan gwamnati za ta dauki mataki wajen kakka masu wajen tona asirin su to abun zai zama da sauki za kuma rage wahala.
Ko shin wasu dalilai ke sa ake samun karuwar masu aikata wannan harka a Najeriya? Alhaji Shaibu Idris kwararre ne a fannin hada-hadar kuɗi kana masanin tattalin arzikin ƙasa.
Dan Adam yana da wahalan sha'ani ne. Bahaushe yana da karin magana cewa wanda ruwa zai ci in kika mika mashi takobi ma sai ya kama. Talauci ya addabi mutane. Ba a da bayan talauci akwai wato gaggawa wasu daga cikin mu sukan matsa sukan kosa su yi arziki. Saboda haka daga sun ga wata ƴar alaman wata hanya wannan tunanin gaggawan sai ya sa su shiga wani halin kakanuka yi. Wasu daga cikin mu da suka fahimci cewa an cikin mu suna cikin talauci wasu suna cikin wannan gaggawan sai su amfani da abinda za su wato kaman abinda za su kama su da shi. Kuma wannan abun ba a Najeriya bane kawai. A kasar Asiya ana yi tarayyar Turai ana yi a wurare da yawa sai dai kaman inda talauci ya fi raɗaɗi ba inda ya kai Afirka.
To ganin cewa wannan dai ba shine karin farko da ake fitowa ake gargaɗin mutane ba amma duk da haka ana samu da dama suna fadawa cikin tarkon mutanen nan. Shin wanda irin dabaru ne suke amfani wanda har yake sa mutane suke amincewa da su?
Duk lokacin da aka dumfari dan Adam ko aka kawo mashi wata talla idan baka da cikakken masaniya me ya kamata ka yi ko ki yi sai ka nemi wanda yake da masaniyan dan me dan ya fashe maka baki. To yawancin mutanen mu sai su ga cewa son kansu ai wata dama ta samu dan me zan fada ma wannan ko in fada ma waccan ai ba ma zan nemi shawara ba bari in sabu zarce ni in samu tukun in hana wani. To ta nan wurin kamar yadda Bahaushe yake cewa kuda wurin kwade ake mutuwa ganin cewa kai ba za ka nemi shawaran wani ba ko wasu shi ya kan sa sai aje a shiga halaka. Nan sanarwa da babban banki Najeriya ta bayar abu ne wanda ya kamata a ce malamai a masallatai da coci-coci suna bada irin wannan bayanai a sarakuna da manya-manyan mu suna shiga kafafen yaɗa labarai suna wannan bada bayanan don me don a kare ƴan uwanmu daga cikin halaka.
Tuni dai bankin CBN ke shawartar al'umma da su kiyaye fadawa tarkon ire-iren waɗannan mutane kuma hakan ya zama izina a gare su. To sai dai kamar kullum idan kunne ya ji gangan jiki ya tsira. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.